الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 25 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 8 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata to ban san wani dalili wanda ya haramta cin laka illa kasancewar in an tabbatar da tana haddasa cuta to kuma a wannan lokaci yakan iya zamantowa haram domin kiyaye lafiya wajibi ne duk abin da zai janyo ma dan adam matsala a jikinsa to haram ne duk abin da in ka sha ko ka ci zai haifar ma mutum da cuta to haram ne domin kiyaye lafiya wajibi ne na'am
kamar yanayin mu yanzu akwai yanda ake yi wani fashi akwai
Abarami. To ka ce kamar mode. Ai mode ce. Mode ai ba sai da kudi ba. Wai fashan kwai da ake. Mode ce. A wannan kuma sayan kaya ai kuma da ba. Ya tauna halishin shi eto wannan shi ma ban san wani dalili a kan shi wai cewa in mutum ya tauna halishin shi wai ana yi da shi ne wai alama ce wadda take nuna kenan a wani wuri ana yi da shi wannan ban san wani dalili ba a kan haka na'am kamar ya ce mi? Wannan kuma an yi ra'ayin shi ne shi ko ai manzala sallama ya tabbata ma ya tabbatar mana duk abin da Allah ya haramta kaɗan kinshi da yawan shi haramu ne wani ya ji wani doktor ba malami ba ce yana cewa wai sai in an kara abinda aka kara ma misali yankirai wanda banki take karawa kamar misali in ka dau bashi sai ta dora ma wani kaza wai sai in ya kai daidai abinda ta baka na bashi wai sanin yake zama riba misali in ta baka bashin 100 in ta dora wannan jika 100 ta dora jika 100 ne riba amma in jika 50 ne ko abinda ya kasa da haka ba haram ba kwarai an sanya shi a cikin talabijin ta Niger yana bayani yana cewa yana kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa da wannan aya wai yake fakewa akan cewa bashin banki halaka ne a inda yake haramta sai in abin da suka dora maka na ruwan ya kai gurgudan bashin da suka baka ko sama da haka kwata-kwata wannan ra'ayin shi ne da san zuciyar shi in bashin miliyar aka baka in dala aka dora maka wannan haramun duk abin da Allah ya haramta ka danke shi da yawan shi haramun kamar misali in ka dauki giya da wanda ya sha ka zai guda da wanda ya tsoma ya tsaye lashi gaba ɗaya hukuncin sa daya a wajen Allah raƙumi mutum bakwai har ma kuma tare da cewa akwai hadisi na Jabir wanda yake nuna cewa mutum goma ma suna iya saya su hada kamar yadda suna cikin tafiya irin wannan ya kama su kusan mutum goma suke haduwa su sayi raƙumi su yanka in ma a matsayin hadaya ko kuma a matsayin layya daga mutum bakwai har zuwa goma sukan iya yin tarayya a kan raƙumi karamar dabba sai dai a yi tarayya a cikin lada amma ba a hada kudi a sai karamar dabba marai iya abinda nassi ya tabbatar wanda ake iya hada kudi shine abinda ya shafi manyan dabbobi shanu da raƙuma kamar sa mutum bakwai suna iya hada kudi su saya su yanka haka raƙumi shi raƙumi an samu har ma mutum goma suna iya hada kudi su saya su yanka amma abinda ya shafi kankanan dabbobi wato tumakai da awakai ba a tarayya ta kudi sai dai a yi tarayya a lada domin rago ɗaya yana wadatar mutum shi da iyalin gidansa ko sun kai su dubu
na'am
wai fatar kana iya ba iyalinka misali in kamar jimi ta za su yi su yi kenan agalami ba laifi kai kanka kana iya yi kuma kana iya ba iyalinka amma iyalinka wanda ka tarar da su a cikin wannan layya to baya halatta ka ba su su saida gani ko domin su ma suna cikin wannan layya da aka yi shi ko duk wanda ya yi layya baya halatta ya sayar da wani abu daga cikin nama wanda a cikin dabbar sawa'an fatar ce ko gashin ko naman ko menene hatta da mahauci ba a biyan shi da nama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya soke raƙumansa waɗanda suka rage 37 ya umarci Ali cewa ya yi da su soke masa su manzo Allah ya ce masa kuma ya yi sadaka da nama da fatun gaba ɗaya ga waɗanda suke mabukata manzo Allah ya ce kar ka ba mahauci wani abu daga ciki a matsayin ladan shi manzo Allah ya ce daga aljihunmu za mu biya shi sai dai ka ɗauka ka ba shi a matsayin kyauta ko kuma a matsayin sadaka amma ba za a bi bashi wani abu da sunan biyan shi a cikin naman layya ko naman hadaya don haka iyalinka kenan ba za ka ɗauka ba ka ba su da sunan cewa su saida kamar yadda wasu sai su ba wa yaransu su saida fatar ba a haka amma in kamar misali jeme ta za a yi a yi agalami ta wannan ba laifi na'am to kasancewar in ba ya da halin dabba biyu ɗaya suna ɗaya layya abinda ya kamata sai ya yanka a matsayin suna ne ya ma ya yanka ma yaransa saboda shi yanka ma ta ragon suna wannan babu saɓani wajibi ne ita kwalayya akwai saɓani a wajen magabata jumhurin malamai sun tafi akan cewa suna ce mai ƙarfi tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa layya wajibi ce kamar yadda al-Imamu al-Auza'i da irinsu al-Imamu Abu Hanifa da sauransu sun tafi akan cewa wajibi ce Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya karkata izuwa cewa dalilai waɗanda suka zo akan wajibcin layya wato sun fi rinjaye akan waɗanda suka tafi akan cewa sunna ne don haka Ibn al-Uthaymeen Allah ya ji kansa shi ma ya karkata izuwa cewa layya wajibi ce saboda su waɗanda suka ce sunna ce mai ƙarfi daga cikin dukkan dalilan nasu dalilin da wanda yake tabbatacce wanda suka kafa hujja da shi shine hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan wato watan Zulhijja ya kama manzon Allah ya ce wa arada ahadukum an yubahiya dayan ku yayi nihin yana da nihin yin layya manzon Allah ya ce fala ya massanna min sha'rihi shay'an manzon Allah ya ce kar ya taba wani abu na gashinsa ma'ana gashi ko farce kar mutum ya yanke to anan sai suka lura da wannan gaba na cewa wa arada ahadukum an yubahiya dayan ku yayi nihin yin layya sai suka ce anan kaga wannan dalili ne wanda yake nuna layya ba wajibi bace domin an allaka abin da nihi cewa wa arada ahadukum Ibn al-Uthaymeen Allah ya ji kansa ya ce a wannan gaba da suka kafa hujja da ita akan cewa layya ba wajibi bace akwai ta cewa saboda lafazin wannan irada baya iya sarrafa ta daga wajibi Ubangiji ta'ala ya wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da yayi bayani game da al-mawaqitul makaniya wuraren da ake daukan harami shine Zulhulaifa da Jubufa da Yalamlam da Karnul Manazil da Zati'ir sai yake cewa kunna yake cewa kunna da kunna wali ahadihinna wali man ata alaihinna min ghairi ahadihinna sai yace liman arada al-hajji aw al-umra ga wanda ke nihin sai yace kunna da kunna wali man ata alaihinna kenan su waɗannan mawaqit na masu sune maza Allah yace haka wanda ya biyo ta kansa shi ma anan zai dau harami kamar misali mutumin Niger kai tsaye sauka Madina to idan ya tashi zawwa Makka domin yin umra ko haji to ba zai ce ba sai ya komo Jufa domin Jufa shine miƙatin mutanen Niger ba zai dawo bane kenan miƙatin mutanen Madina ya zama miƙati shine yace min ghairi ahadihinna sai yace liman arada al-hajji aw al-umra ka wanda ke nihin haji ko umra kaga anan ba zaka ce ba haji ko umra sunna ce saboda yace liman arada al-hajji aw al-umra dan haka dai a takaice dai a magana mafi rinjaye layya duk wanda yake da hali wajibi ce dole ne mutum yayi dan haka kenan ita akwai sabani amma shi suna wannan dole ne mutum ya yanka ma dan sa rawon suna dan haka kenan in iya abinda ka mallaka rago dai to abinda ya dace kai suna da shi haka kenan in Allah ya hore maka kafin kwanukan yanka layya su wuce sai ka yanka in kuma sun riga sun wuce to kuma sai a kori gaba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul mazalim mun tsaya ƙarshen babi na 21 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin zubar da giya akan titi shin na halatta giya a zubar da ita akan titi ma'ana hanyar jama'a suke wucewa ko kuma baya halatta shine anan malin ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kuntu saqiyal qaumi fi manzili abi falha wato na kasance ni ke shayar da jama'a a gidan mijin mahaifiyata shine Abu Talha domin matsayin Anas abu da ne ga Abu Talha Abu Talha shi ya auri mahaifiyar Anas ibn Sulay shine yace kuntu saqiyal qaumi fi manzili abi falha yace na kasance ni ke shayar da jama'a wato a gidan Abu Talha wa kana khamruhum yawma idhnil fadih yace giyar su a wannan lokaci kwa wato nannage ne wanda yake na dabiyo idan aka ce al-fadih wato shine tsime wanda yake na dabiyo kenan kamar matsayin shine Coca-Cola kin su a irin wancan lokaci in ma ayi ta dabino ko ayi ta inabi to idan kuma ana so ya zama giya sai a bar shi ya tsumama yanda idan aka shayarin da sanya mai shine yace fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama munadiyan yunadi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci wani mai shela cewa yayi shela me ake nihi da shela shine sanar da jama'a kenan wani al'amari da yayi faru ala inna al-khamra qad hurrimat ku saurara lalle giya daga yau an haramtar da ita haka shi mai shela yabi titinan Madina yana mai daga sautin sa yana mai sanar da jama'a cewa daga yau an haramta giya qala Anas yace fa qala li Abu Talha Abu Talha Allah ya kara masa yadda sai yace da ni ukhruj fa ahrikha yace fita maza wannan giya ka zubar da ita yace fa kharajtu fa haraqtuha yace sai na fita na zubar da wannan giya fajarat fi sikakil madina wato wannan giya sai ta gudana a titina na Madina gani ko idan aka ce sakka shine ma'ana titi kenan shine yace fi sikakil madina wato giya ta ringa gudana a cikin titina na Madina wannan gaba ita ce mahallu shahid wadda take tabbatar mana cewa na halatta zubar da giya akan titina wani yakan iya ce wato ai Abu Talha ne ya zubar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yace a zubar da ita akan titi inda zubar da giya laifi ne akan titi to Allah ba zai kiyaye ba da ya turo ma manzon sa sakon cewa ga abin da ya faru kuma daga yau ata kama jama'a burki tare da cewa kamar yadda bayani ya gabata a magana mafi rinjaye ita giya ba najasa bace an gane ko giya tsarkakakka ce don haka in giya ta taba jikinka ko ta taba tufafinka ba sai ka wanke ba Ubangiji ta'ala ya haramtar da giya saboda wata illa shine ta wannan gusar da hankali saboda tana taba hankali ta lillife ma mutum hankali ya kasa gane abinda zai amfane shi balantana ya kusance shi kuma ba zai gane abinda zai cutar da shi balantana ya nisan da domin duk abinda ke taba hankali haram don haka malaman da suka tafi akan cewa giya najasa ce sun kafa hujja ne da wata ka'ida ta su ka'idar kuma ba ta zarcewa a kowane abu wanda aka haramta domin sun tafi akan cewa kullu haramin najisun duk abinda aka haramta najasa ne shi kuma ba duk abinda Allah ya haramta bane najasa an gane ku walaysa kullu haramin najisan ba duk abinda aka haramta bane najasa amma dukkan najasa haramu ce amma ba duk abinda aka haramta bane najasa mun yi bayani tufafi na al-hariri menene hukuncin sa ga namiji musulmi mumini ya sanya tufafi na al-hariri haramun ne haka zinare haramun ne namiji musulmi ya sanya zinare to yanzu mumini idan ya dafa zinare ko ya dafa al-hariri sai mu ce ya dafa najasa yanzu kuma ka haramun ne idan mutum yazo ya dafa gunki sai mu ce ya dafa najasa sai ya wanki yanzu misali taba haramun ce idan ka dafa taba sai mu ce ka dafa najasa sai ka wanki hannu don haka ita giya da Allah ya haramtar da ita ya haramtar da ita ne a sababin tana taba hankali duk abinda zai taba hankali ku haramun ne domin hankali babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala kiyaye shi ya zama wajibi shine illar da ta sa aka haramtar da giya wannan bayani ya gabata da ita giya a farkon musulunci tana daga cikin ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayinsa har ma Allah yana gura ma bayinsa game da wannan ni'ima a cikin suratul nahl wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana yana daga ni'imomin da Ubangiji ta'ala ya jaddada mu shine yace daga cikin ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi tattakhizuna minhu sakran kuna rukon kayan maye wa rizqan hasana da arziki kyakkyawa wannan a farkon musulunci kenan bayan haka aka biyo mataki na farko kafin a haramta giya Ubangiji ta'ala ya bayyana cewa akwai amfani a cikin da kuma akwai cutarwa kamar yadda yace yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ismu kabirun wa manafi'un lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima sannan aka zo mataki na biyu cewa in lokacin sallah yayi kada a sha kayan maye ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun al-aya sannan aka zo mataki na uku ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun aisha Allah ikara mata yadda da ta yi bayani a kan waɗannan ayoyi ta ce hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin ƙanshi game da wannan al'umma shi ne a tadarruj bi a sannu game da shar'anta ma bayinsa dokoki ta ce inda kai tsaye Allah zai haramtar da giya to da wasu suna iya yarda su biya da baya to amma Ubangiji ta'ala sai da ya biyo mataki uku kafin ya haramta giya mataki biyu a na uku sannan aka haramtar da giya to dan haka dai a takaice giya ba najasa bace Allah ya haramtar da ita a sababin tana taba hankali dan haka shine muka ce kar wani ya kafa hujja da wannan hadisi yace to ai ruwan kazanta kenan nan halatta mutun ya fito tituna ya zubar da shi an zubar da ita ba dan najasa bace an zubar da ita saboda illar da take tattare da ita shine na taba hankali to lokacin nan sahabbai da wannan labari ya cin musu cewa fa an haramtar da giya suka ringa fito da duk giyar da suka tanada suna jiran lokacin tsadar ta yi a fito da ita a sayar suka ringa fito da ita suna zubar da ita akan titina shine kuma muka ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilan mai akhdari da ya kafa hujjar cewa wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha cewa wajibi ne akan baligi musulmi wato ya daina aikin sako in ya kasance yana cuɗanye da shi kana cikin aiki na sabon Allah idan wa'azi ya cin maka to take yanke zaka daina ba maganar sai an jima domin ba wanda yake da tabbacin kaiwa minti ɗaya nan gaba dole ne mutum ya daina don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan labari ya cin musu kai tsaye suka ringa fito da wannan giya kan tituna suna zubar da ita shine Umar Allah ya kara masa yadda wannan aya da ta sauka ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Umar Allah ya kara masa yadda da sauran sahabbai suke cewa in ta haina ya rabbana ya ubangijinmu mun daina mun kai matuka ma'ana mun fasa take yanke suka ringa zubar da ita har ma a wannan lokaci Abu Talha ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi akwai giya ta marayu wanda tana guna a aje an tanade ta ana jiran lokacin tsadar ta yi a siyar ya rasulullahi muna iya jinkirtawa manzon Allah yace maza a zubar da ita aka dauko ta aka rinda zubar da ita akan titina shine sannan sai yace fa qala ba'dul qaul kenan kaga wannan yana nuna mana halaccin zubar da giya akan titi da duk abin da yake kama da ita wannan ba laifi ana iya zubar da shi duk abin da yake da illa in dai ba kazanta bane ba najasa bane to wannan ba laifi ana iya zubar da shi akan titi wasu daga cikin jama'a sai suka fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa qad qutila qaumun wa hiya fi buquni ai an kashe wasu jama'a kuma alhali giya na cikin cikkunan su ma'ana suna sun sha giya kenan aka gama da su a cikin irin wannan yanayi menene matsayin su a gun Ubangiji fa anzalallahu azza wa jalla Ubangiji ta'ala sai ya turo da wannan sako laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahum fi ma qaimu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ayar na cikin suratul ma'idah Ubangiji ta'ala ke faɗa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahum babu wani laifi akan waɗanda suka yi imani da Ubangijin su suka aikata ayyuka nagari fi ma qaimu game da abin da suka sha na giya kenan an gane ko wanda mun yi bayani a baya na cewa abin sha ana iya amfani da lafazin abba kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul baqara kamar yanda yake fada can cikin suratul baqara da yake cewa shine yake cewa qalu inna allah wannan walamma walamma yake cewa walamma barazu dijanu ka wajnudi ko kuma kafin nan farkon ayar ubangiji ta'ala na fada kamar da yake wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'ti yakum tabut fihi sakinatu wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu almalaika inna fi dhalika la ayatin lil mu'minin walamma fasala talut falamma fasala talut bil junudi qala inna allaha mutadikum binar faman shariba minhu falaysa minni ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه شنو يجي فلما فصل طالوت بالجنود لوكاشين دا طالوت يفوتو دا رندونسا قال سيجي لجماعة سا إن الله مبتليكم بنهر كسان دا تشيوا أوبنجيجون كوزي جربين كودا وتا قرما jarrabawa ta ubangiji kenan lokacin da kake da tsananin bukatar abu sai Allah ya jarrabu bayin sa domin ya ga wane ne zai kwatanta umarnin sa wane ne kuma zai keta dokar sa yace inna allaha mubtalikum binahar a lokacin da suke cikin tsananin kishirwa Allah ya jarrabe su da wannan kurama faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya kwankwadi wannan ruwan kurama ya gama cikin sa to falaysa minni wannan baya tare da ni sai yace wa man lam yaqam kaga me ake nini da yaqam go ai wa man lam yashribu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi ko kuma ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhum to dan haka shine anan suka ce qad qutila qaumun wato an kashe wasu jama'a wahiya fi butunihim alhali giya na cikin cikin su ubangiji ta'ala sai ya saukar wannan aya ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قدموا باب wani laifi akan wadanda suka yi imani da ubangijin su suka aikata ayyuka nagari fima qaimu game da abin da suka shane giya an gane ku idan muttaqaw wa amanu wa amilu salihat idan sun karra dokokin ubangijin su sun yi imani da shi sun aikata ayyuka nagari sun muttaqaw wa amanu sun muttaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muslimin a takeice ne malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin zubar da giya akan titi wannan baka zo baka yi zalunci ba baka cutar da jama'a ba da duk abin da ya kama da haka abin da yake ba najasa ba amma duk abin da yake kazamta najasa haramun ne mutum ya zubar da ita akan titi domin yana daga cikin cutar da mu'mine ku haramu ne kamar yadda ubangiji ta'ala yake kashiri wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu utana wa ismu mubina zamu tashi babi na gaba qala abu abdillah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu afniyati duri wal julusi fiha wal julusi ala as-su'udat qalat aishatu radiyallahu anha wabtana abu bakr radiyallahu anhu masjidan bi fina'i darihi يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin afniyatul tur ma'ana balbali na gidaje. Idan aka ce afniya jami'i ne na fina, idan aka ce alfina a Hausa shine ake kira balbali kenan. Idan aka ce balbali a Hausa yakan iya kasancewa kofar gida, kuma yakan iya kasancewa balbali a cikin gida. Kenan aka ce balbali abinda ake nihi da fina shine al-makamu muttasi, wuri mayarwaci da ake bari domin a zauna a shakata, shine ake kira da alfina. Sai ya ce wal julusi fiha, wato da zama a cikin, ma'ana balbali, ma'ana mutum ya fito kofar gidansa ya zauna. Sai ya ce wal julusi ala su'udat, wato da hukuncin zama ala su'udat akan titina, bakin titi mutum ya zo ya zauna, menene matsayinsa, na halatta ko baya halatta. To shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa fabtana Abubakar radiyallahu anhu masjidan bi fina idari. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya fito kofar gidansa ya gina masallaci, a kofar gidansa ya gina masallaci. Yusalli fihi, yana salla a wannan masallaci da ya gina a kofar gidansa. Wa yaqra'ul qur'ana, yana karanta alqur'ani. Fa yatakassafu alayhi nisa'ul mushriki wa abna'uhu, matan mushrikai da ƴaƴansu sai su zo su ci akan Abubakar lokacin da yake karanta alqur'ani. Ya ajabuna minhu, suna mamakin sa, abin yana kayatar da su. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم إذن بمكة عائشة تتشي ألوك تننكو مزا الله صلى الله عليه وسلم عينا برن مكة فأبو بكر دي كسن چي أكم ونن حالي نيا جين مسلا چي أقوفر جدن سكوم يكتو فيلينا كراتون القرآن ما تن مشركة دي آئن سسي سزو ستارو سيچا suna sauraron Abubakar Allah ya kara masa yadda yana rira alqur'ani, abin yana kayatar da su. Wato mushrikan Makka suka yi taron gaggawa, suka je suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce maza Abubakar ya daina wannan abu da yake, ya koma cikin gidansa domin muna jin tsoron ya rinjayi ƴaƴanmu da matanmu. Yarjejjeni yadda muka yi da shi Ibnu Daginna, cewa Abubakar ya zauna lokacin da su kafiran Makka sun fitar da Abubakar daga birnin Makka suka kore shi. Ya dauki kayansa ya fita, ya hadu da wani mai wanda yana da fada aji a cikin Larabawa a wannan lokaci, shine Ibnu Daginna. Ya zo ya tattara manyan Makka, ya ce ai kamar Abubakar bai dace ba a ce an kore shi daga garin nan. Yace dan haka Abubakar yana karkashin kulata da kariya ta, dole a bashi hutu a bar shi ya zauna a cikin Makka. Suka gitta sharuɗa, to suka ce mun yarda ya zauna, amma wannan addini nashi ya koma cikin gida. An gane ko kar ya fito yana bayyana. Wato shi Abubakar sai ya gina masallaci a kofar gidansa, ya fito yana sallar shi anan, yana karatun alqur'ani. Sannan sai suka je suka faɗa ma Ibnu Daginna, suka ce sharaɗin da kai Abubakar ya karya shi, don haka in ya yarda a bar shi ya koma cikin gida, amma matukar zai fito waje mu ba mu yarda ba. To a lokacin nan shi Ibnu Daginna ya tarar da Abubakar Allah ya kara masa yadda, ya faɗa masa cewa ga sharuɗan da aka yi, kuma shi ya karye wannan sharuɗa. Abubakar sai ya ce masa ya janye ahadikin shi, ma'ana kula shi da kariyar shi, shi yana karkashin kula da kariya ta Ubangiji, ya ce ya janye wannan alƙawari. Ibnu Daginna ya fito ya yi shela, ya sanar da mutanen Makka cewa ya janye wannan kariya da ya ba Abubakar. Wannan tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yana Makka kafin ya yi hijira zuwa Madina, shine Aisha take faɗa mana. Shine ta ce fabtana Abubakar radiyallahu anhu masjidan bi fina idari. Abubakar Allah ya kara masa yadda, wato ya gina masallaci a kofar gidansa. Dan haka wannan shine mahallu shahid. Malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa mutum yana da ƴancin kofar gidansa, zai iya yin rumfa ko ya dan gina wani ɗan ɗaki, amma sharadi kar ya zamanto akwai cutar da masu wucewa kuma ya zamanto babu cutarwa ga makwabcinsa, amma matukar akwai cutar da makwabta ko cutar da masu wucewa to wannan kuma haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Don haka kar mu manta ya gabata a darasinmu na sunanin Tirmidhi, kofar gida mutum yana da ƴancin mallakar abin da yake, wato shi ne wannan metir uku da rabi, domin zira'i bakwai kamar yadda hadisin ya tabbatar mana, zira'i bakwai mutum yana da ƴancin shi, shi ne metir uku da rabi. Metir uku da rabi a kofar gidanka za ka iya yin runwa, za ka iya yin wani ɗan gini, amma sharaɗi kar ya zamanto akwai cutar da makwabta, kuma kar ya zamanto akwai cutar da mai wucewa. Amma in za ka cutar da makwabcinka ko za ka cutar da mai wucewa, to wannan baya halatta. Don shi ya sa Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya fito kofar gida ya gina masallacinsa, yana sallah a cikin shi, yana karanta Al-Qur'ani. Amma in so samu ne a irin yanayin da ake ciki, saboda yanayin da muke ciki a yanzu ya saba da yanayin wancan lokaci, saboda ababen hawa a yau sun sha bamban da irin ababen hawa a wancan lokaci. Na duk wani abu da zaka iya, yakan iya kare wani mai zuwa da mai zawa, yakan iya sababa hadari da wasu abubuwa waɗanda suke na daban. Kamar yanzu misali, zaka ɗauki titunan da ginin da wasu suke yi a ƙofar gidansu, ko wata rumfa da ake ta shigo kan titi, wani wanda yake nesa sai in ya zo sannan zai iya ganin wanda yake mai fitowa. Kaga irin wannan yanayi akwai cutarwa. Don haka in so samu ne abin da ya kamata, duk wani abu da za ka yi ka fitar da shi a cikin iya abin da yake da gida, kenan wannan titi kana iya bari na jama'a ne. Kai dai abin da yake kenan bakin metir uku da rabi, to wannan kana iya zauwa ka zauna da duk wasu abubuwa kana iya ajewa, amma shi ma sharaɗi kar ya zamanto akwai cutar da makwabta ko kuma cutar da waɗanda suke masu wucewa. To shi ne a nan kenan. Dan mutum ya fito kofar gida ya yi irin wannan rumfa ko ya yi wani ɗan gini haka, to wannan ba za a ce ba ya zalunci jama'a, kamar yadda a nan malam ya zo da wannan asar na Aisha, wannan hadisi na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, fabtana Abubakar masjidan bi fina'i dariki, Abubakar ya gina wato masallaci a kofar gidanshi. Inda kasancewar akwai wani nau'i na zalunci, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bar shi ba, da manzon Allah ya sanya shi ya rushe. To amma sharaɗi kenan, dole ya zamanto babu cutar da makwabci, kuma babu cutar da jama'a masu wucewa. Matukar akwai cutar da makwabci ko cutar da masu wucewa, to wannan baya halatta. Shi ne sai ya ce, yusalli fihi wa yaqra'u al-Qur'ana, yana sallah a cikinsa yana karanta al-Qur'ani, fa yataqassafu alayhi nisa'u al-mushrikina wa abna'u, wato matan mushrikai da ƴaƴansu sai su taru a kansa, ya'jabuna minhu, suna mamakinsa, ma'ana yana kayatar da su. Wannabiyu sallallahu alaihi wa sallama yawma idhin bi Makka, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana birnin Makka. Sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ya ce, iyyakum wal julusa ala furqat, manzon Allah ya ce ku kiyaye zama akan titina. Wato lafazin iyyakum wal julusa ala furqat, iyyakum a nan tahzir ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mana. Dan haka wal julusa anan mansubun ne ala tahzir, kenan bi ma'ana ihdharul julusa ala turqat, ku kiyayi zama akan titina, ku kiyayi zama akan titina. Fa qalu, sai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa, malana gud ya rasulullahi, ai ban mu da wata makawa sai mun je kan titina mun zauna, ai mun riga mun saba, ya zame mana dabi'a da al'ada, ba yanda za a yi mu iya daina zaman titi. Shi ne suka ce, malana gud, suka ce ya rasulullahi ban mu da makawa ai game da zaman titi. Suka ce masa, inna ma hiya majalisuna na tahaddasu fiha, wato bakin titi mazauninmu ne, inda muke zuwa mu shakata muna hira, zuwa muke mu zauna muna tattaunawa. Qala, sai manzon Allah ya ce, to in har ba za ku iya daina zaman titi ba, zaman bakin titina, manzon Allah yace fa idza ataitum ila ila almajalis in har kun ji ma kenan mazaunan ku na bakin titi da kuka saba manzon Allah yace to fa abu tariqa haqqaha manzon Allah yace titi ku bashi haƙƙinsa ma'ana hanya ku bata haƙƙinta kaga a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadisi to amma sai suka nuna cewa abin ya zame musu far dabi'a da al'ada ba za su iya dainawa ba kenan su kansu a farko sun fahimci cewa hanin ba hani bane ba na haramci inda hani ne na haramci kai zai ba za su yi wani ba za su sha ba kai zai za su ce to daga yau mun daina to amma sun fahimci cewa hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake musu game da zaman bakin titi wato wannan hani ne wanda yake na tsarkakewa ma'ana shiryasuwa ne yana nuna musu abin da yafi dacewa shine barin zaman bakin titi dan haka su kansu a farko sun fahimci cewa hanin ba na haramci bane ba dan haka suka ce masa malana hud ai ban mu da makawa ai mun riga mun saba zaman bakin titi to sai yace da su in har kun nuna cewa ba za ku iya dainawa ba manzo Allah yace fa idza ataitum ila almajalis in har kun je ma mazaunan ku manzo Allah yace fa adu tariqa haqqa hanyar manzo Allah yace ku ba ta haƙƙi wani sai suka ce wa ma haqqu qari ya manzo Allah menene haƙƙin titi farko manzo Allah sai yace gabbul basar wato haƙƙi na farko manzo Allah yace rintsi ido game da kallon abinda Allah ya haramta kaga duk wanda ya fito bakin titi ya zauna to wannan tamkar ya bujiro kansa ne ga wata babbar fitina saboda wuri ne wanda yake na kai kawo musamman mata dan haka kenan rintse ido ya zama wajibi ga duk wanda zai zauna a bakin titi in ya ga abinda bai dace bai gani dole ya rintse idan shi ya kauda kansa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarni game da haka kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'u dan haka anan manzo Allah yace haƙƙin titi gabbul basar manzo Allah yace rintse gani mutum ya rintse idanunsa to wani kwatakanas idan ya fito bakin titi daman wannan abin shi ya fito da shi kaga wannan kai tsaye daman ya jefa kansa ne zuwa fitina dan haka anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa a daina zaman bakin titi me yasa saboda wuri ne wanda yake na jefa kai zuwa fitina dan haka manzon Allah ya nuna cewa to in har ka mai da abin dabi'arka da al'adarka to dole ka ba hanya haƙƙinta abu na farko manzo Allah yace gabbul basar wato rintse maganne ma'ana mutum ya rintse idanunsa game da kallon abin da Allah ya haramta abu na biyu sai yace wa kaful adha manzo Allah yace da kami cutarwa ga jama'a duk abin da ka san zai cutar da jama'a manzo Allah yace to ka kare kaga zaman bakin titi yakan bujiro da mutum zuwa yi da mutane da zumbuce da kyahuce da sauransu da kunzata ma waɗanda suke masu wucewa saboda su da yawa wasu in zo sun zauna a bakin titi to sun kashe wannan hanya mumina wata wadda take da kunya akan wannan sai dai ta yi kewaye sai dai ta yi kewaye me yasa saboda an zo an cika titi kaga ana akwai wani nau'i wanda yake na cutarwa kuma wasu zaman bakin titin da za su yi musamman irin wannan karamin kananan lunguna da sauransu wanda zai wuce sai ya yi da kyau kaga anan akwai cutarwa sannan kuma shi zaman bakin titi yana daga cikin abin da ke bujiro da mutum zuwa yi da mutane da zumbuce da kyahuce mutum ya wuce a nuna shi a yi izgini da shi a yi ba'a da shi kuma zaman bakin titi domin zama ne an zo a zauna ana hira ana menene yakan bujiro da mutum zuwa yi da mutane da haka manzo Allah ya nuna cewa yana daga cikin haƙƙi na zama akan titi wato shine kamewa game da cutarwa shine yace wa kaful adha da kame cutar da jama'a kenan duk abinda zai zamanto akwai cutar da jama'a na zumbuce da kyahuce da yi da mutane da ba'a da izgili da sauransu da kuntata ma masu kai kawo to indai mutum zai zauna a bakin titi to dole ya kiyaye game da wannan sannan abu na uku sai ya ce wa raddus salami, manzon Allah ya ce da mayar da sallama, domin mayar da sallama akwai girmamawa da darjanta masu wucewa. Duk wanda ya wuce idan ya muku sallama to ku maida masa sallama, kar ya zama hirar da kuke akan titi ta shagaltar da ku, an muku sallama ma ba ku san an muku ba. Shi ne manzon Allah ya ce wa raddus salami, da mayar da sallama, duk wanda ya muku sallama manzon Allah ya ce ku mayar masa da sallama. Sannan abu na hudu, manzon Allah ya ce wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkar, wato da umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki. Ma'ana duk wani abu da ya dace a yi, idan kuka ga wani mai wucewa ko menene ya yi abin da ba daidai ba, to ku yi kokari ku hane shi. In ku ga abin da ya dace a ce ya yi, to sai ku umarce shi. Wannan shi ma haƙƙi ne daga cikin haƙƙi na kan titi. Kaga wannan kenan yana nuna mana duk wani abin da Allah ya shar'anta na yi da duk wani abin da Allah ya yi hani, to mai zama a bakin titi ya tabbata cewa ya zama wajibi a kansa. In ya ga abin da ya dace a ce an yi ba a yi ba, to ya zama wajibi a kan shi ya umarni cewa a yi. Idan ya ga ana abin da bai dace ba a yi, to a nan dole ne ya yi hani, domin haƙƙi ne wanda yake na zama a bakin titi. Wannan yana nuna mana kyawun karantarwa ta musulunci, domin musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Domin duk abin da za ka yi ka shiga rayuwar jama'a ka kuntata musu ka cutar da su haramun. Kaga wannan ana maganar ku zama a bakin titi. In ma za ka zauna a kan titi dole sai ka kiyaye waɗannan haƙuƙuwa, sannan ya zama wajibi, wato sannan ya dace ka zauna. In ka san ba za ka kiyaye waɗannan haƙuƙuwa, to baya dacewa ka zauna a bakin titi. To amma kasancewar rashin sanin haƙuƙuwan jama'a shi ya kai wasu daga cikin jama'a ta musulmi za ka ga suna zawa da abubuwan da ke cutar da jama'a. Suna zawa da abubuwan da suke cutar da jama'a ba ruwansu da cewa ga yanayin da jama'a suke ciki. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafa hujja a kan cewa wato shi saddul zara'i, ma'ana tushe kafa ta ɓanna, ba wajibi ba ne, tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan cewa dole ne duk wata kafa wadda za ta kai mutum izuwa ɓarna, to dole ne a yi ƙoƙari a tushe ta. Domin a nan kasancewar shi zaman bakin titi shi ne yake kai mutum izuwa waɗannan abubuwa, kallon abin da bai dace ba a ce ya kalla da yi da mutane da sauransu. To amma a nan da suka nuna cewa ai su sun riga sun saba, manzon Allah sai ya nuna musu to in har ma za ku zauna a bakin titi, to ku tabbata cewa titi yana da haƙƙi a kanku, sai kun kiyaye waɗannan sannan ya halatta ku zauna. Kuma bugu da ƙari, ka'idar da suke cewa jalbul maslaha muqaddamun darbul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha, ije barna shi ake gabatarwa akan janyo gyara. Kaga wanda zai zauna a bakin titi matukar zai kiyaye waɗannan haƙuƙuwa, musamman umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki. To in har mutum ya san ba zai iya kiyaye kanshi game da irin wannan kallon abin da bai dace ba a kalla da yi da mutane da sauransu, to a nan abin da ya kamata ya lazanci zama a gidan shi, kar ya zauna a bakin titi. Shi ne ya fiye masa alkhairi game da in ya fita bakin titi a kan wannan umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki da zai iya yi. Saboda ka yi ƙoƙarin kuɓutar da kanka shi ne ya fi alkhairi game da kwamar cewa so kake ka ƙara wani aiki wanda yake na lada. Ma'ana ka yi ƙoƙari ka kuɓuta shi ne abu wanda yake na farko. Mutum ya kuɓutar da kanshi kenan, ya wanke kanshi game da duk wani datti, domin sai ai an gusar da dauda, an gusar da datti, sannan ake famar sanya sabbin kaya a yi famar shafa turare. Don haka a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko ya nuna cewa mutum ya lazinci gidan shi ne ya fiye masa alkhairi da ya fito bakin titi ya zauna. To amma in har ya san zai iya kiyayewa, to ba laifi yana iya zama a bakin titi. Don haka dai wannan yana nuna mana kenan zama a bakin titi halaka ne, matukar mutum zai kiyaye waɗannan dokoki ba za a ce ba ya zo da wani nau'i wanda yake na zalunci. An gane ko? Kamar yadda kuma a nan malam kenan ya gabatar da wannan asar na Abubakar wannan na Aisha Allah ya kara mata yadda akan wannan masallaci da Abubakar ya gina a kofar gidansa kenan wannan ba a kiran shi nau'i na zalunci matukar kenan babu cutar da jama'a kenan shi kanshi zaman titi ba laifi ba za a kiraye shi ba zalunci matukar mutum zai iya bada haƙƙi wanda yake na kan hanya shine mallam yace kenan shine yace wal julusi ala suudat wato da zama ala suudat wato akan titina lafazin as-suudat ala wazin ruqat kenan gaba daya daidai suke a wajen zakka na awo da ma'ana idan aka ce as-suudat wato titina kenan babu la'abari lati ala tariqi idza lam yuta'abba biha qala haddathana abdullah ibn maslama huwa al-qanabi عن مالك وابن أنس ابن مالك على أصبه المدني عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد fi kulli zati kabidin raqubatin ajr wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin gina rijiyoyi akan hanya allat idza lam yuta'adha biha in har ba a cutuwa da wannan rijiya kenan na halatta kenan gina rijiya akan titi matukar ba a cutuwa game da wannan rijiya ma'ana mutane ba sa fadawa dabobinsu ba sa fadawa kuma rijiya ba ta tsire hanyar da jama'a suke wucewa in dai babu cutuwa to ba laifi kan titi akan iya zawwa a gina rijiya me yasa saboda kasancewar gina rijiya akan hanya akwai amfani ga jama'a don me wucewa zai iya sharuwa kamar yanda in ka dauki wannan unguwar a da shekarun da suka wuce akwai rijiyoyi akan titi daidai nan inda ake tara waɗannan babura tsayin babura akwai rijiya nan ma in kai gaba akwai wata rijiya a kofar gida wanda kuma duk cikin gidajen akwai rijiya ta musamman to matukar kenan babu cutarwa dabbobin mutane ba sa fadawa su mutane ba sa fadawa kuma ba ta biyo kan hanya ta kuntata ma masu wucewa to ba laifi akan iya yin rijiya akan titi saboda jama'a su amfana da ita shine anan mallan yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada bainama rajulun bi tariqin yayin da wani mutum yana kan hanya yana wucewa fashtadda alaihi al-abash manzon Allah yace kishirwa sai ta tsananta gare shi daga cikin banu Isra'ila wa wajada biran sai ya samu wata rijiya akan hanya fa nazala fiha ya shiga cikin wannan rijiya fa shariba wato ya sha ruwa ya koshi kuma kharaja sannan ya hayo ya fito fitowarsa ke da wuya daga cikin wannan rijiya fa idza kalbun yalhaf sai ga maka wani kare a bakin rijiyar yana daddagi idan aka ce allah shine wato fito da harshe da kare yake yi idan yana jin kishirwa ya akulu thara min al-adash wato yana cin damshi min al-adash wato saboda tsananin kishirwa damshin na bakin rijiya yake sanya bakin shi yana kartawa da haguri yana ci fa qala ar-rajul wannan mutum sai ya fada sai yake cewa laqad balaga hadhal kalba min al-adashi mithlu alladhi kana balagani minni yace tabbas yace irin kishirwar da ta same ni ita ce ta samu wannan kare sai ya tausaya masa fa nazala al-bira sai ya koma shiga cikin wannan rijiya fa mala akhuffa uman wato ya ci ko kuffinsa idan aka ce kuffi shine suseti na fata ya ciko shi da ruwa ya rike da bakinsa kamar yadda yake cikin riwayar ya taku ya hayo fasa kalkalba ya shayar da wannan gari fa shakara Allahu lahu ubangiji ta'ala yayi godiya ga wannan aiki nashi ya karfa fa gafara lahu Allah ya gafarta masa qalu ya rasulullah sahabbai sai suka ce ya manzon Allah a lokacin da ya ba su wannan kissa wa inna lana fil baha'im la ajran suka ce ya rasulullah yanzu game da dabobi muna da lada idan mun ciyar da su mun shayar da su fa qala manzon Allah sai ya ce fi kulli zati kabidin raqbatin ajr game da duk wata dabba ma'abuciyar danyar hanta manzon Allah ya ce akwai lada ma'ana duk wata dabba mai rai da zaka ciyar da ita ko ka shayar da ita manzon Allah ya ce akwai lada to wannan fa dabbar da tafi kowace dabba kaskanci ne fa abun Allah kare ne fa ya shayar ya tausaya masa ya shayar da shi ubangiji ta'ala ya karbi wannan shayarwa da ubangiji ta'ala ya gafarta masa kamar yadda yake cikin wata riwaya wato karuwa ce ma daga cikin banu Isra'ila ita ce kishirwa ta kuru ta ta shiga wannan rijiya ta sha ruwa bayan ta sha da ta fito ta ga wannan kare kishirwa ta matsa masa ta koma shiga ta dauko ta bashi ya sha Allah ya karbi wannan aiki ya gafarta mata duk wannan laifi da tayi gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya yafe mata ya kai ta aljanna to dan haka wannan kuma yana daga cikin hadisan da suke nuna mana cewa aiki na alkhairi ko mun kankantar shi kada mutun ya rena domin baka san abin da zai fitar da kai a gobe kiyama irin misali ta ruwa da ake zuba ma tsuntsaye a kasko su zo su sha wannan aiki kadai Allah yana iya karba ya gafarta ma bawa a gobe kiyama dan haka duk wanda dabba duk wani abu wanda yake mai rai to ana bukatar a tausaya masa duk abin da kake bashi ci kake bashi sha ko ma menene to ka tabbata cewa kana da sakamakon lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dabobi da mutum yake daurewa ya kiyaya ruwa da kake ba su ciyawa da kake ba su wannan lada ne na musamman a gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala matukar ka kyauta ta niyya akan haka dan haka in zaka yi kiwo kar ka yi kiwo kawai dan neman kudi a ka yi shi dan neman dan kyauta ta niyya dan neman sakamako na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ka samu lada linki biyu ga ladan da zaka samu wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tanada maka kuma sannan ga wata hanya ce ta rayuwa ta yanda zaka samu abin da zaka biya bukatun ka a taƙaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin gina rijiya akan hanya matukar babu cutarwa matukar ba a cutuwa da ita amma in akwai cutarwa to wannan kuma ba kwata-kwata baya halatta shi ne maimakon da aka ci gaba ya kasance gina rijiyoyi akwai aiki to sai ya zamanto mutane sukan sayi randa su cika ta da ruwa duk wanda yake da bukatar sha wato ya sha da in ka biyo titi zaka ga randuna waɗanda suke na saraka sun wuce a dussa ba galibin ba zaka wuce gida ɗaya biyu sai ka ga randa a kofar gida an cika ta da ruwa domin wanda yake da bukata mai wucewa ya sha wanda abun yayi karanci a cikin jama'a a yau akalla wani titin sai ka faro tun daga farkon shi har karshen shi ba za ka ga ba inda aka cika wata randa domin kasancewar mai wucewa ya sha su a wancan lokaci rijiya ake yi da guga da komai wanda yake da bukata ya janyo ya wannan ya sha babu imafati la'aba وقال حمام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الاذى عن الطريق صدقه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gusar da abin da zai cutar da jama'a gaban hanya idan aka ce al'aza shine kullu ma yuta'adha bihi duk abin da ake iya cutuwa da shi dan haka wannan ya shafi irin misali kamar wani dutse ko irin wata kwalba ko wani karfe ko wani langalanga da wata kusa da sauransu haka ya shafi dukkan wani abu na kazanta kamar bayan gari da sauransu wanda da ruwa wanda za a zo a zuba shi akan titi wanda in wani ya wuce yana iya ko mai babur ko mai mota yana iya wasun ma jama'a to irin wannan ana bukatar mutum ya yi kokarin gusar da shi kenan in ruwa ne kai kokarin ka binne shi in wani dutse ne ko wata kwalba ko wata kusa kai kokarin gusar da ita daga kan hanya in misali wani bayan gari ne aka zo aka yi wanda zai cutar da jama'a sai kai kokarin binne shi ko kuma ka fashe shi ka zubar da shi can gefe. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa yumidul adha'an tariqi sadaqa, wato abinda zai cutar da jagusar da abinda zai cutar da jama'a gabarin titi manzon Allah yace akwai ladan sadaqa. Kamar yanda yake cikin hadisi, hadisi ne yana da dan tsawo yana cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kullu yawmin taqulu fihi shamsu ta'dilu baina thnaini sadaqa. Sai yace wato inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u alaiha mata'ahu sadaqa. Sai yace wa imaqatul adha ko kuma utmiqul adha an tariqi sadaqa. Manzo Allah yake cewa dukkan gabbai na dan adam wato akwai wajibcin yin sadaka a kansu. An gane ku dan adam ko Allah ya halicce shi akan gaba 360 kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Adadin gabbai na jikin dan adam gaba 360. Allah ya wajabta ma mumini yin sadaka gwalgwadon adadin gabban da suke jikin shi. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya sai ya nuna raka'a biyu da mutum zai yi a lokacin wallaha. Ta tsaya masa matsayin wannan sadaka 360 da aka dora masa. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa dukkan yini wanda rana ke hudowa idan kai kokarin sasanta tsakanin mutum biyu waɗanda ba sa fahimtar juna suna gaba, manzo Allah yace kana da ladan sadaka. Sai yace taimaka ma mutum da zaka yi game da dabbar shi, ka rike masa likafa ya hau. An gane ko ka buɗa ma mutum kofar mota ya shiga ko kuma wasu kaya da zai dora ka kama masa ya hau ya dora, manzo Allah yace kana da ladan sadaka. Kaga wannan yana nuna mana ashe musulunci addini ne wanda aka gina shi akan taimakekeniya. Mutum ne fa kaga zai hau rakumin sa ko doke shi ko jaki ko zai shiga motar shi sai ka kama sai ka bude mishi sai ya shiga, ko kuma kaya ne zai dora sai ka kama mishi su dora, ko mota ta tsaya ka kama a tura ta tashi, to kana da ladan sadaka. Sannan sai manzo Allah ya ce wa tumidul adha'an tariqi sadaqa, nisanta abinda zai cutar da jama'a da zaka yi gaban titi, manzo Allah ya ce kana da ladan sadaka. Kaga wannan gaba tana nuna mana musulunci addini ne wanda aka gina shi akan tsauta. Duk abinda zai cutar da jama'a dole mu gusar da shi. Kaga anan ruwan kwata da yake gudana akan titi akwai cutarwa, idan ka binne shi kana da lada, to ina ga shi wanda ya saki ruwan gurin da yana bin titi ba, shi menene matsayin shi? Kaga ya cutar da jama'a, cutar da jama'a ku haramu ne. Wanda gaya makiyan Allah kafirai a yau su ne fa suke zauwa cikin musulmi suke koya mana tsauta, har ma taimako suke kawowa. Akwai projen da take zauwa wadda take gina ma mutane ramuka, kai dai gwada da ake bukatar kai, su za su maka ramin su sa duwatsu su shafe shi, kai iya abin da yake aikin ka karinka kuɗi gida da sauransu. An yi irin wannan ONG wadda take kula da wannan tsaftace unguwanni da sauransu, an gina ma mutane irin waɗannan gwadadin da wani, amma sai ya zo ya cika amma kulhewar ta zamantuwa aiki, dala nawa ne za ka bada? Kuma a nan fa ka kiyaye lafiyar katangar gidanka, galibin katangar yake zubar da ita wannan nema wadda ba ta rabuwa a jikinta da sauransu. Don haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da mu, yake cewa yumidul adha'an tariqi sadaqa, abinda zai cutar da jama'a da mumini zai kusar da shi gabarin titi, manzo Allah yace yana da ladan sadaka. Don haka kenan shine anan kenan malam ya zo bayan ya nuna mana a cewa a baban da ya gabata duk abinda zai kasance akan titi in dai babu cutarwa to wannan akwai wannan ba laifi halaka, amma duk abinda ke akwai cutarwa to ana bukatar mu'mini su gusar da shi kenan. Koda kai rijiya akan hanya in dai akwai cutar da jama'a to kai kokari ka gusar da ita, yaya ne ne za a gusar da ita? Shine abin ne ta aje wani go ayi sabuwa inda babu cutarwa. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.